is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lord duk a zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Grace Abdinan da kanin labarai.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Singapore inda zai gana da Prime Minister Lee Long da kuma waɗansu manyan jami'ai kan harkokin cinikayya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imani cewa canjin yanayi yana kawo babban kalubala ga makomar mu da kuma ta 'ya'yanmu da jikokinmu. Kana shugabannin fararen hula a ƙasar Burundi sun ce an harbe aka kuma jiwa wani fitaccen ɗan rajin kare bil'adama rauni.
To, kanin labarin kenan. Kamar kowace ranar Talata bayan kun gama shan labarin duniya, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. To, amma kafin ku ji tsaka mai wuya sai kun ji wainar da aka toya wajen taron da kungiyoyi daga jihohi 6 suka yi akan yadda suke ganin za a amfani da kudaden taimako wajen agazawa waɗanda rikicin Boko Haram ta rutsa da su. Haka kuma za ku ji cece-kucen da ake akan sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya gabatar, sai kuma cacar baki akan kimanin naira miliyan 150 da ake zargin cewa sun bace daga gidan gwamnatin jihar Niger.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Singapore inda zai gana da Prime Minister Lee Hsien Loong da kuma waɗansu manyan jami'ai da ake kyautata zaton za su ba da ƙarfi kan tattaunawa da ta cije wadda ta shafi haɗin kai a harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen yankin Pacific. Jami'an Amurka sun ce Kerry ya kai ziyara a ƙasar ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da zai ziyarta ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya ne da nufin jaddada mahimmancin harkokin cinikayya da zuba jarin Amurka da kuma dangantakar su da ci gaban tattalin arzikin ƙasashen gabashin Asiya da na Amurka. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ya kai ziyara a tsibirin ne 'yan kwanaki bayan zaman tattaunawar ƙungiyar TPP wadda ake gudanarwa da ta ruguje sakamakon rashin daidaito tsakanin membobin ƙasashen 12 dangane da wa'adin kare mallakar abin da kamfani ke sayarwa wanda kamfanonin sarrafa magunguna na Amurka suka bukata. A cikin makon nan ne Kerry zai gana da ministocin ƙasashen Asiya ta kudu da a taron kolin wanda za a gudana a Malaysia kan harkokin cinikayya da kuma batun tsaron yankin. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Barack Obama yana shirin gabatar da wani muhimmin jawabi cikin makon nan a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma dangane da ayyukan nukiliyan Iran. Kakakin fada White House John Ernest ya faɗa jiya Litinin cewa Mr. Obama zai taɓo batutuwa da ya hakikanta cewa suna da muhimmanci a yarjejeniyar ta hana Iran damar ƙera makaman nukiliya a cikin shekaru masu zuwa. Ita kuma a saka mata ta wajen ɗage takunkumin da ƙasashen yammaci da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙaƙaba mata da suka durƙusar da ƙasar. Ernest ya kuma bayyana cewa shugaba Obama yana gani ya kamata Majalisar Dokokin Amurka ta goyi bayan yunkurin ƙasa da ƙasa na toshewa Iran kafar ƙera makaman nukiliya ta hanyar diplomasiya.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imanin da cewa canjin yanayi yana jawo babban kalubala ga makomarmu da na 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Shugaban ya sake yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya yi jiya Litinin a lokacin da ya gabatar da sabbin ƙa'idodi ko kuma wani shiri da nufin rage gurɓataccen iska da suke fitowa daga masana'antar samar da wuta ko kuma makamashi. Sabon shirin da shugaba Obama ya gabatar zai rage dogaran da Amurka ke yi akan samun wuta ko makamashi daga kuza, kuma ya kusantar da kasar ga samun makamashi mai tsafta. Shirin ya tanadi cewa masana'antar samar da wuta za su rage yawan gurbataccen iskar da suke fitowa daga wato da kashi 32 daga cikin 100 kan shekara ta 2030, ƙasa da matsayin da aka gani a shekara ta 2005. Shirin zai rage gurbataccen iskar da suke fitowa daga masana'antu da kimanin kashi 9 daga cikin 100 fiye da tsari ko kuma ƙa'idodin wucin gadi da aka gabatar a bara. A furucin da shugaban ya yi a fadarsa ta White House, ya ce lokaci na ƙurewa wajen ɗaukan wani mataki a kan canjin yanayi. Ya ce wannan batu yana daga cikin batutuwan da tilasta ɗauki matakan gaggawa a kansu kafin lokaci ya ƙure.
Shugabannin fararen hula a ƙasar Burundi sun ce an harbe aka kuma jiwa wani fitaccen ɗan rajin kare haƙƙoƙin bil'adama rauni a Bujumbura, babban birnin ƙasar, kwana ɗaya bayan kashe wani babban jami'in soji. Shugabannin sun ce waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba a kan babur sun buɗe wuta a kan ɗan rajin kare ‘yancin bil'adama Pierre Claver Mbonimpa, yana kan hanyarsa ta komawa gida jiya Lahadi. Suka ce an kai shi asibiti cikin wani yanayi mai tsanani. A baya dai Mr. Claver ya fito bainin jama'a ya soki lamirin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza game da ƙudurinsa na sake tsayawa takarar mulkin ƙasar karo na uku. Bugu da ƙari kuma shi Mombinsa an taɓa ɗaure shi a baya bisa iri-irin fafatukar tasa ta bin kadin haƙƙin bil'adama. Har yanzu dai ba a iya tantance waɗanda suka kai masa wannan hari ba. Kisan ya kuma zo ne kwana ɗaya rak da kace babban mataimaki ga shugaban ƙasar mai suna Janar Adolphe Nshimirimana, inda rahotanni suka nuna cewa harin roka ta sama ne ya yi wa motar janar ɗin da ramikiya a ranar Lahadi da ta gabata a wato garin Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tsibiri ko kuma yankin Puerto Rico ta tabbatar cewa ta kasa biyan bashin dala miliyan 58 da ya kamata ta biya a ranar Asabar. Matakin da ya zama shi ne karo na farko da ƙasar ko kuma yankin ya kasa biyan bashin da ake binsa tun kasancewarsa a matsayin mallakin Amurka shekaru 117 da suka shige. A ranar Juma'a, jami'an Puerto Rico suka yi kashedin cewa ba za su iya biyan wannan bashi ba, domin majalisar wakilan tsibiran ta kasa ware kuɗin biyan wannan bashi, to amma kuma sun haƙaƙe a kan cewa kada a ɗauka a kan cewa tsibirin ya gaza ne. Yankin ya kasa biyan dala 628 kuɗin ruwa, yana mai faɗin cewa ba shi da kuɗin biyan wannan kuɗin ruwan gaba ɗaya. Gwamnan Puerto Rico Alejandro Garcia Padilla ya bayo masu zuba jarurruka a yankin mamaki a watan Yuni, lokacin da ya ce ana bin tsibirin bashin dala biliyan 72 da ba zai iya biya ba, kuma yana son a sake fasali ko kuma tsarin biyan bashin. Wannan bashin ya haɗa hadda bashin da ake bin sauran kamfanonin jama'a kamar na samar da wutar lantarki da ruwa da dai sauransu, baya ga ita kanta gwamnatin yankin. Yawancin basussukan da ake bin yankin kamfanoni ne ke binsa. Yanzu tambayar da ake shi ne yadda kasa biyan bashin zai shafi tattalin arzikin Amurka. To, waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kanin Dabo a kan ɗaura ɗamara da ƙungiyoyin sa kai da na fararen hula suka ɗaura domin sanya ido a kan yadda za a amfani da kuɗaɗe da kayayyakin tallafi daga gwamnatoci da ƙungiyoyi a ciki da wajen Najeriya domin farfaɗo da rayuwar mutanen da rikicin Boko Haram ya ta gayyara a arewa maso gabashin Najeriya.
Haɗakar ƙungiyoyin guda goma sun fito ne daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Bauchi da Kano da Taraba da kuma jihar Gombe. A yin taron da ƙungiyoyin suka yi a nan Kano, Kwamarar Kabiru Sa'id daga Tana Cibiyar Center for Information Technology and Development ya fayyace manufarsu dangane da yadda ya kamata a sarrafa tallafin.
Akwai kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa wanda har ma gwamnatin tarayya ta yi alkawari na kimanin naira biliyan 5 ta ce kana ta alkawarin cewa za a saki wannan kudi shine muke kira cewa to mu abin da muke so kudaden nan ba wai a sake su ba a'a a fito da wasu tsare-tsare na farko da zai sa cewar waɗanda aka yi abin nan domin su abin nan ya same su sannan na biyu shine musamman bangaren ilimi ya samu tawaya sosai saboda wannan al'amura na tashin hankali
shi kuwa Muhammad Wuyo na kungiyar Borno Coalition for Democracy and Progress cewa yake
to mu a yadda muke so fasalin kudin nan in har zai samu yadda muke so din shine fannin ilimi dai ita tafi lalacewa fiye da kowane abu domin yanzu yan gudun hijira nan sun mamaye makarantu saboda yaran mu ba sa samu zuwa makarantu wasu makarantu kuma an gogona wasu an rusa saboda haka wannan kudi muna so a shigar da su gurin gyara makarantu da farko tukuna sannan yaran mu su samu su koma makaranta matakin da ita gwamnati tarayya ta dauka na yaki da wadannan yan tsagerun to muna ganin insha Allah zai kawo karshe kwanan nan saboda haka dole ne mu fuskanci meye ne in wannan abu ya kare yadda yaran mu za su koma makaranta
ko menene ya sanya kungiyoyin ke bukatar a sarrafa kaso mafi tsoka na kudaden a fannin ilimi Malama Halimatu Laminu ta kungiyar Network for Civil Society Organization daga jihar Yobe ta ce
shi komai na rayuwa yanzu mun lura fa sai da ilimi an dauki kudin an basu ba su da ilimi yanda za su tafiyar da kudin haka kaga kudin zai tafi amma in aka fara da ingantar da ilimi din muna ga cewa koda matar da take gida in dai tana da wani dan ilimin da za ta iya sarrafa wani abu in aka bata abun za ta sarrafa da shi yanda ya dace so dai ilimin nan dai shine muke nema muhimmi yanzu dan ainihi dama akwai abin da ake cewa adult education wanda aka bari to shi din ma ya dawo yaran ma suna samu manyan ma suna samu
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amerika daga Kano Nigeria
mun gode Mahmud kafin ku ji cacar bakin da ake akan naira miliyan 150 da ake zargin sun salwanta a jihar Niger za mu leka Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Nasir al-Hikaya ya aiko mana da rahoto akan surutai da ake yi musamman masu hamayya akan sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya bullo da shi.
Jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta soki sabon tsarin babban bankin Najeriya na hana mutane iya shigar da kuɗi majiyar kuɗaɗen su ta ketare a bankuna da hakan tace ya kawo tarnaƙi ga harkar kasuwanci. Kakakin PDP Olusegun Metu ya zargi gwamnatin Buhari da cewa tana kokarin kawo tsarin tattalin arziki ne irin na gurguzu ta hanyar takaita hanyoyin shige da ficen kudade ta hannun yan kasuwa. Duk wannan ma yanzu PDP ya samu asali ne ga rashin samun kwamitin tattalin arziki a wata na uku tun bayan amsar mulki da APC ta yi a ƙarshen watan Mayu.
Mr. President shamed and walked out Nigerian businessmen sends very wrong signal to international investors.
Metu ke cewa da gangan shugaba Buhari yake sanya yan kasuwa a tawagarsa a lokacin da ya kawo ziyara Amurka kwanan nan. Da hakan a ra'ayin PDP ya sanya guyar masu son zuba hannayen jari a nan Najeriya. Na lura wannan takaita zuba dala ko mu'amala da ita a bankunan Najeriya ya sanya dalar ta fado da kusan fiye da naira 30. Dan labarin da nake samu dala ɗaya yanzu ta kama naira 210 ne a kasuwar canji. Daga yan makonnin da suka wuce inda dalar ta kai naira 245. Yan rajin kare APC irin su Aminu Madaucin Bakori na ganin PDP na fargabar gyare-gyare ne da shugaba Buhari ke yi.
Kamar yadda na sha faɗa tun lokacin ka bai zuwa kuma ina faɗan cewa Buhari ikon Allah. Duk wanda kuma yayi zai da jarba da gaya maka in dai ka ganshi a mutum abu biyu ne. Ko dai ka tsorata baka da gaskiya. Ko kuma ka ji ka ƙara san shi saboda kana da gaskiya. Kuma kullun yana faɗa ya san talakawan Najeriya, Allah ya yi shi talakawan Najeriya suka yi shi. Saboda haka ya zama wajibi gare shi ya tsaya fitar da talakawan Najeriya kunya.
Sunana Saba Imam Gashwa. Dani dariya ma nake. A gwamnatin PDP daga 99 da ta zo zuwa ranar da Allah ya kawo ƙarshen mulkinsu ai su ba su da amla za su faɗa kowa ya sani duk tanadin da gwamnatoci suka yi tun daga lokacin shagari gabaki ɗaya PDP da ta rusa shi ta wargaza shi gwamnati ce wacce ta tara dukiyar da tun da aka haɗa Najeriya kudu da arewa a gamashin shekara 100 ba taɓa samun kuɗi ba irin wannan shekaru 16 na PDP sun sace komai. To dole ne kuma ka zo kai shiri ba ba ne na gaggawa domin ita banna rana ɗaya ake amma gyara na ɗaukar lokaci.
Sunana Bashir Bukar Bale Gujiba Local Government na jihar Yobe. Dole ne mutane su yi haƙuri barnan da aka yi gyara ake so barna wannan shi ne za a yi ta a cikin ƙanƙanin lokaci kiftawan ido.
Yanzu dai kusan kullum PDP kan fidda wani martani na ƙalubalantar gwamnatin Buhari in ka ɗebe kan lamuran tsaro da PDP ke cewa ba za ta sanya ra'ayin siyasa a yaƙi da ta'addanci ba. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne sai kuma jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar da jam'iyyar APC sun shiga wani yanayin rudani a saboda.
Wasu kafafen yada labaran Najeriya ne dai suka ce sun ji kakakin APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa yana kira ga gwamna Abubakar Sani Bello da ya hanzarta lalubu wasu kudade har naira miliyan 150 da aka ce sun yi batan dabo a gidan gwamnatin jihar Niger. Duk da yake dai jam'iyyar ta APC da ma gwamnatin jihar Niger sun musanta wannan labari. Tuni yan siyasa musamman na bangaren adawa suka fara mai da martani. Da farko dai kakakin APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsane ya fara musanta labarin.
Amma abin da jam'iyya muka faɗa a jam'iyya muka ba gwamnati shawara muka ce yanda general ya faɗa cewa ba zai yi dealing da corrupt politicians ba shi ma a jihar Niger kar yayi dealing da corrupt politician ko da ma dan party mu ne is corrupt kar abu ya yadda da shi. Amma batun miliyan 150 ta bace to a tambi wannan yan jaridan.
Dr. Ibrahim Doba shine sakataren yada labaran gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai san inda wannan labari ya fito ba.
To magana ba gaskiya ba shine kawai san kenan.
To amma ya kai wannan labari ya fito haka press secretary?
Ban sani ba gaskiya mutane kawai da rasa aikin yi sai su nemo magana da za.
Ko a watan Yunin da ya gabata ma dai ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun samu kansu cikin wani yanayi na rudani a sakamakon yadda aka zabtare musu kudaden albashinsu na wannan wata. Amma Dr. Ibrahim Doba ya ce an dauki mataki.
Amma da kudin kuma an dena.
To tuni dai ƴaƴan jam'iyyar adawa ta PDP suka fara mai da martani akan wannan batu. Honorable Yahaya Ability tsohon mataimaki ne na musamman ga tsohon gwamna Babangida Aliyu ga abin da yake cewa.
To da kansu suke tunkube juna wasu su suna hitowa suna karetawa. Kamun ce ne to kada kenan ashe abun ba gaskiya. To abin da muke so mu ba su shawara gwamnatin APC a jihar Niger. Menene zamu yi wanda ya tarar wancan gwamnati ta ci shude?
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Muna godiya Mustafa, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Idan yau zai ce suna ƴaƴan gidan Atiku, Atiku zai ce kuje ku yi kaza ba za su yi ba, to ya tabbatar da cewa su babu goya baya bane ga Atiku Abubakar. Ashe su suke jawo Atiku Abubakar zagi.
Zaben Buhari fa kamar ruwan tsunami ne, wanda ta dibo da abubuwan da zaka bar ɗakin ka babu dori na ka zo ka tauda shi, zaka bar falon ka babu kada ka zo ka tauda kada. Muka ce a zabi cancanta
ba yanda za a yi ka ce kana siyasa. Siyasa muke yi, ubangidanka ya haka kai haka, me za a faɗa? Za a ce maka ai shi yasa ka je ka yi.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To bari mu koma jihar Adamawa.
Sunana Muhammadu Ahmadu. To shawara da zan ba gwamnati da yayi takazzan akan tafiya da ake yi, don muna ga yanzu yana tafiya da Atiku kare kai shi ya baro shi kamar yadda ya gona Haruna. Ina ba shi shawara akan ya kiyaye ita kazanta akan.
Ni ne Ibrahim Maiwelda daga Jordan Fatu Yola South.
Duk abin da zai shafe su mu ba za mu ji daɗi ba, saboda haka su hada kai su gina mana Adamawa shine bukatar mu. Su din ma mu a fatan mu mun fi so su hada kai ya zamana a ce APC daya Adamawa, don bambancin ra'ayin nan shi ya jawo mana matsaloli tun farkon demokradiya har zuwa yanzu. Shi Bindo ya daina ji wai wannan sai abunda Nyako ya ce shi zai yi, ko sai abunda Turaki ya ce zai yi. A ya hada ya ga me talakawa suke so a yi musu, tunda su suka tsaya haigan suka zabe suka fitar da su a wannan matsayin da suke.
Tazo mu da aka ce yanzu an sulhunta ta a majalisun dokokin tarayyar Najeriya ne suka sa dole muka tsinke muhawarar da muka soma saurare a watan da ya gabata akan yadda bangarori guda uku suke jayayya da junansu a siyasar jihar Adamawa ta Najeriya. Ita jayayyar dai ta nema a yi tasiri ne a harkokin siyasar ita wannan jihar da ta barke jim kaɗan bayan da sabon gwamnan jihar Muhammad Jibril Bindo ya ɗare kankara ga mulki a watan Mayun da ya gabata. kuma ana cece kuce ne tsakanin bangarorin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da na tsohon gwamnatin Murtala Yako da kuma wasu daga gefen shi kansa gwamnatin Bindo.
Shin suke magana a gidan Atiku sun yi Bindo din ne? Ai shine magana a jar election din. Ai kowa sani gaba da suka fadi zabe suka ce shugaban kasa ko za su APC. Duk sauran zaben daga wanda ce maka ai shinkafa da wake, sai wanda ce maka ai toci, sai wanda ce maka gobe ai PDP. So shi yaran da yake magana ya sani. A gidajen radio ya shiga ya ce ai shinkafa da wake. A gidajen radio ya ce barkar azabi Bindo. Duwaka ta ina zai ce mana cewa mutanen gidan Atiku sun yi duwaka, amma kullum ɗan gidan Yako suna fita a radio suna ce a zabi shugaban kasa, a zabi Bindo, a zabi sarki gaba da APC. Wannan na muka cewa su suke da aqida APC gaba daga samar kasa.
To wata kila kun shinkafa da wake?
Wato shinkafa da wake kam ni kadai Husaini Gambo Bello na kura. Ni ne shugaban shinkafa da wake don nace a zabi cancanta. Domin zaben Buhari fa kamar ruwan tsunami ne wanda ta dibo da abubuwan da zaka bar ɗakin ka babu dori na ka zo ka tauda shi, zaka bar falon ka babu kada ka zo ka tauda kada. Muka ce a zabi cancanta, ai daga primary zuwa secondary ubangije ya riga ya zabi Bindo. Da ya zabi Bindo kuma ni na bada na hujja domin shi tsohon gwamna ne ya faɗi cewa a zuriyar shi fa babu mai tsayawa zabe daga kansila har sama, bamu ga alaman da za a yi amai kuma a lashe shi ba. Shi yasa muka tsaya muka ce muna bukata mu tabbatar da maganan da tsohon gwamnan nan ya faɗa a matsayin mu na waɗanda muke taya shi faɗa. Bai kamata ɗan shi ya fito ya ce yana neman senator ba, ya kamata mu nemi wani mu kawo shi domin a yi balancing a tafi. A ce yau a central zone ni ɗan central zone ne, ba mu da gwamna, ba mu da senator. A bai gari a ce ni ji daɗin ki, wannan ba zai yi ba. Shi yasa nace ayi shinkafa da wake domin mun ga abun da aka yi. Ai idan ka duba yanzu ai Gombe an yi zabe ba shinkafa da wake aka yi ba, an zabi shugaban kasa, an zabi senator guda biyu, an zabi gwamna, an zabi senator daya. Idan ka duba cikin Adama ka gefe Numan sun zabi Dem Numan Dem Salamurde, sun zabi SDP, sun zabi SDP, sun zabi APC, sun sake ya hana Buhari cin zaben Adamawa ne, ko ya hana Bindo cin zaben Adamawa a local government 21. Aka fito da Bindo aka mai da shi mutum wankekke, ba wai mutanen gidan Yako ba. Inda mutanen gidan Yako ne suna son Bindo, ba za su hana Bindo ganin Yako wata 7 ba. Yana serving senator, yaje ya gane Yako yana serving senator saboda waɗansu dalilai don taimakawa mutane shi.
Wannan abin da yake faɗa na ga bai ma shafi abin da muke a nan ba, saboda maganan Bindo na senator magana da ya riga ya wuce, shi ba senator bane yanzu. Muna maganan Bindo a matsayin shugaban jihar Adamawa.
Wai da tun farko ba ku so shi ba?
A magana ka ce tun farko ba so shi ba, wannan ba magana bane. Da tun farko ba mu so shi ba, da mu zabe shi a matsayin takarar gwamna daga primaries ba. Don haka kuma maganan da shi yake faɗa din, idan yau zai ce suna ƴaƴan gidan Atiku zai ce ku je ku yi kaza ba za su yi ba, to ya tabbatar da cewa su babu goya baya bane ga Atiku Abubakar. Ashe su suke jawo Atiku Abubakar zagi, saboda duk maganar da kaga ake ana cakar ai Bindo ya rage da Atiku suke yi, kuma su duk suke yi. Don haka shi din ne ya shafa dan radio ya shiga ya ce Bindo mutum banza na kar a zage shi, kuma ana da tufan kanshi da shi yana tufan kanshi da gidan Atiku. Ya zaka ce mu ba za mu ce Atiku bai son shi ba? Don haka magana ma idan su ce mana sun yi Atiku da yaran gidan sun yi Bindo, ya zama dole ne saboda su san ko sun yi shi ko ba su yi shi ba zai ci zabe. Shi yasa suka ce gara su yi shi kasu fara su abu kunya. Don haka mu muna so mu sani, su sani cewa fa siyasa da ake nan yanzu aka ce Laraba mai kyau da Juma mai kyau daga Laraba ke ganewa. Duniya gaba da su sani da sun mara Bindo baya, ba su mara Bindo baya, Bindo zai ci zabe. So abinda suka yi shine gara su zo sauri su zo su bi Bindo dan Bindo ya ci zabe a ce su ce su suna ciki. Amma na so in tabbatar maka kowa ya sani su structure da aka yi na APC a jihar Adamawa, Yako shi kadai ya zauna a Lamido Suman, kowa sani Ibi Bindo da kanshi ya sani aka yi forming jam'iyyar APC nan aka zo da ita. Delegates din gaba daya shi ya yi su. Don haka ranar zabe Yako ne ya ce duk wani magoya bayan shi a Lamido Suman, idan kana biyayya da ni ka dauki kuriya ka jefa Bindo dan Bindo ci primaries.
Sai na daya mana na ji yayi magana ya ce idan an ce magana dan gidan Atiku ai magana ni ne bana son Atiku ko bana son, na faɗi wannan magana ai ra'ayina ne a siyasa, kar ya manta wannan. Sannan kuma maganan da yake faɗan nan maganan zaɓin Bindo idan yake structure nan Yako ne, shin Yako ne kawai ya kawo haɗaka ko jam'iyyan APC ita kaiwa? Ba PDP, babu ACA, babu CPC, babu ANPP, babu wata PDP a ciki. Jam'iyya fa hudu ne suka haɗu suka yi wannan jam'iyya na APC.
shine hadaka da aka hada. Shin yako daga wani jam'iyya ya fita ya shiga jam'iyyar APC, sannan kuma shi kada ya fita, so former minister Abdu Abdulrahman Adamu yana nan daga ciki, Boss Mustafa yana nan daga ciki, Sujuta suna nan, wadanda suka hado kansu suka hado kansu su suka yi hadaka fuska mai da cewa wannan jabiya in ka manta kar ka manta, su buba Marwa kafin su sake su tsallafe, su gundiri suna nan kafin su koma PDP. Ya zama jam'iyya ne wanda ta zama ta hadaka. Sannan a nan jihar Adamawa babu na biyun tsohon mataimakin shugaban kasa a gurin taimakawa jam'iyyar APC a Najeriya gaba daya, bile arewa maso gabas. Saboda haka nan fadan cewa wani ya ce wai duk magoya bayana su je su bi jam'iyyar APC ko su bi wani, wannan an fada ne ra'ayi ne, ta ina ne aka fada? Wannan ba Mal Ibrahim Abdulaziz. Na biyu, maganar da yake maganar cewa matsayina na dan gidan Turaki na fada ra'ayina ba ra'ayin Turaki ba, kuma bindo da yake fadan nan ko ana so ko ba a so zai ci zabe, ta ina ne zai ci zabe ba tare da taimakon tsohon mataimakin shugaban kasa ba? Kafa ko mataimakin shugaban kasa ya taimaka, shi yasa bindo ya duba ya ga cancanta yake fashi, ba yi da ubangida, shi yana tsaye akan kafan shi ne, kuma akan kafan shi nan ya tsaya akan haka ne Allah ya taimake shi ya samu primaries ya samu gwamna. Inda suna so ne wanda suke bukata ya zama gwamna nan fa ba Bindo bane, wanda ya zama senator Central Zone shine yace kujeran fanaki ne. Saboda haka in tuna boya bu mu muna bayyana
ne ke wane ne
Abdulaziz shi suke so ya zama gwamna, ai ya shiga ya fada yace gwamnan nan ba ne, yace gwamnan nan nashi ne, senator dan ne na baban shi.
To mun je an yi haka da ku,
abinda nake so sai ne shine shin Abdulaziz ya shiga primary na neman gwamna, abin da ya kamata sani kenan. Kuma idan ya faɗa ya shiga primary neman gwamna, ai da yanzu zai iya kasance cin magaran da yace yana da intention tsaya gwamna. Amma ba mu abin da muka sani shine muna magana ne, batun magana kamar da ya faɗa da cin ra'ayin shi ya faɗa ba ra'ayin tsohon mataimakin shugaban kasa ba. Amma kar ya manta mu dinnan a matsayin mu, idan aka ce kana da ubangida, in yace kai abu, in ka ga wannan abin zai bata mishi suna, kai hakura ka bari. Don haka abin da su suka yi a matsayin su na ƴaƴan gida a Ciku sun jawo mishi zagi, saboda aka ce kuka ƴaƴanta suka jawo mata zagi, saboda ƴaƴan kuka ita suke ƴaƴan kuka take suke jawo kuka jifa. Don haka ina so sani ba yanda za a yi ka ce kana siyasa, siyasa muke yi, ubangidanka ya haka kai haka, me za a faɗa? Za a ce maka ai shi yasa ka je ka yi? Don haka muna so sani cewa siyasan nan ba a yin ta haka, ana abu da ƙida. Idan ka da tafaka ka da wani, to a ƙidan da yake ku tafi tare.
To bari mu dawo da batu shine kenca ko ɗan bangaren yako kun je kun dawo da shi a hannun ke cikin ne, domin batun ya tsaya takara ko shugaban committee amintattu wato board of trustee, ko kuma ya tare wa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. Ai shi sama da kuka dawo da shi kuka hana, ko kuma maimakon ku bari su turake ne su karbe shi, aka da karbe shi kaman abun nan gida ne?
A'a, wannan magatun magana na maganan board of trustee abu ne da ya shafi national, kuma mutane daga national suna da dama su ga waye fi cancanta su bashi board of trustee. Kuma a matsayin mu na APC kullun na sha fada, dukan su magana da muke akan dukan su ƴan jami'a APC ne. Duk wanda Allah ya ba za mu mushi bakin ciki ba, saboda dukan su ƴan Adama ne. Yau idan aka ce za a kawo ma ko ba su biyun da ka kira bane, in a kujeran za a ba Adama, muna farin ciki da shi. Amma mu abinda nake so ka sani siyasa Adama kullum manyan nan ba suke fada ba. Mu kanana da muke cikin da mu muke kaiwa ranan mu kairuwa mu tabbatar cewa ba zo na lafiya ba, saboda wata rana a wurin muke cin abinci.
To ga sheku, to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa. Muna godiya ga shi Lawal Ahmed da Honorable Hussein Gambo Bello na Kura, da kuma musamman wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya ja igiyar wannan muhawara din. Kuma a madadin su nene Ali Mustafa Sokoto a Washington.
To masu sauraro, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna fata za a gafarce mu, domin ba za mu samu damar gabatar muku da takaitattun labarai ba. To amma kafin mu sai da misalin karfe 8 na safe a gugu Najeriya, muke fata za ku sasuke lalubo wannan tashar domin jin wani sabon shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Hajiya Saude Nuhu mai wada a saboda rasuwar yatta matar marigayi Justice Bashir Sambo, da kuma taziyar rasuwa Hajjia Yadala, Allah ya gafarta musu ya musu tukuici da gidan aljanna, mu kuma Allah shi kyauta namu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki da mai alike cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.